سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafe daban-daban, ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci, gaisuwa mai tsarki kuma gaisuwa mai albarka. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna juma'a 10 ga watan Ramadan, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Na da shekaru 1447, wanda ya daidai da 26 ko 27 ga watan Februari. Bisa ga lissafi na Gregorian calendar, na da shekaru 226. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a Masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Kofar Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu, sa'an nan ya karɓi ayyukanmu musamman azuminmu da sallolinmu da sauran dai ibadodinmu. ya biya muna dukkanin bukatun da muka roƙe shi. Allah ya ba mu arziki, arziki wanda yake mai amfani da ilimi mai amfani, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu da ma maƙotanmu da ke cikin ƙasar Nijar. Duka Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba mu kwanciyar hankali, Allah ya ba mu wadata, kuma Allah ya ba mu tsoro ne, kuma Allah ya sa mu yi ƙarshe na ƙwarai. Ta a yau za mu fara karatu ne da tambaya. Mai tambayar ya matsa tambayar ne kuru, amma na taɓa karɓa irin wannan tambayar ban iya tuna lokacin, amma na taɓa karɓa irin wannan tambayar. Mutum ne ke cin abinci sai aka yi kiran da ke nuna alfijiri ya keto, abincin na cikin baki shi, shin zai furzar da abincin ya wanke baki shi, ko kuma ya haɗe sannan sai ya wanke baki shi? Yau alhamdulillah ko guda ba zai yi ba. Mun san cewa Al-Qur'ani mai girma ya karantar da mu mu ci mu sha har sai alfijir ya keto, ko? Idan alfijir ya keto mu daina ci mu daina sha, idan laili zuwa ga dare, idan al-intihai gaya zuwa ga ƙarshen gaya ta dare, bi ma'ana farawar dare kenan shine faɗuwar rana. Wanda ke cin abinci yana cikin cin abinci sai aka yi kiran sallah wanda ke nuna, ko kuma aka yi kira wanda ke nuna alfijir ya keto. Wannan Allah maɗaukakin sarki ya bar mu annabi ya zaɓa mu al'ummar shi. Shi ko annabi duk lokacin da zai zaɓa mu al'umma sauƙi yake zaɓan musu. Bilmu'minina ra'ufur rahim, annabi ga mu'minai mai jin ƙai ne, sannan mai rangwame ne, don haka bai son ya ga abin da ke wahal da al'ummar shi. Azizun alaihi ma anittum, ko? Duk abin da zai wahal da al'ummar shi annabi ba zai yi ba. Don haka nema masu laifi da yawa annabi zai cece su gobe kiyama, maimakon su shiga wuta. Sai Allah maɗaukakin sarki ya juyar da zunubin su ya maishe shi lada sai su shiga aljanna. Amma wannan ba shi ne na garanti na ka riƙa aikata miyagun ayyuka ba, don na ga wani na girgizan kai. Illa akwai kwaɓar da yake son ya yi, ko? Ko annabi ya zaɓan muna yana cin abinci ya ji kira alfijir ya keto, ya ci gaba da cin abincin shi kada ya daina har sai ya kammala. In ya kammala kuma shi kenan. An fahimci wannan? Kada ya sake ɗauko na abincin na daban ya ce zai ci, da nan zai kame bakin shi ci gaba da azumi, kuma azumi shi ya yi. Amma wannan rahamarki tausayi ne jin ayi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi yana cikin sunan Abi Dawud wanda ke karantar da mu haka. Duk da yake an samu sabanin malamai, yana da wahala ka samu wata matsala ba a samu sabanin malamai cikinta ba. Yana da wahala a ce ka matsala ta zo ba a samu sabani cikinta ba. Ko yaushe maganar annabi ita ce gaba, domin annabi yana gaban kowa. Wannan ba shi ke nufin a raina malaman ba. Ka samu littafin Rabbul Malam anil a'immatil a'lam na Shaykhul Islam ka karanta, za ka ga uzurra daban-daban da ke sa malamai wani guri su zauce, wani wuri su samu wani ɗan kuskure, wani wuri sai a samu saɓani da sauransu. Sannan ka samu littafin Bidayatul Mujtahid, wani Hatimul Muqtasid, shi ma za ka ga yadda malamai suke sassaɓa ma juna cikin matsala ɗaya. Misali, matsalar layya. Matsalar layya, kun ga abinda nafi ya tsayi kan shi shine ana layya ne da raƙuma, shanu, raguna da awaki, ko waɗannan su ne jinsin dabbobin da ake layya da su. To amma sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam Bilal yana da ra'ayi na cewa ana iya layya da zakara. Ran layya ba ka da abin sai an rabu, yake je ka so zakaranka. Kowa ya kawo rago ne wajen yanka, kai kuma ka kawo zakara. Kun ga shi iyaka ta shi fahimta kenan. Abdullahi ɗan Abbas, kamar da yake cikin Sahihul Bukhari, yana ganin cewa cin naman jaki halal ne, domin ranar yaƙin Khaibar sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ga jakuna masu yawa gashi suna cikin jin yunwa, sai suka ruga suka kamo jakunan suka yayyanka suka aza tukunya. To lokacin da dare ne, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ma hadhihi niran, wayancan wuta tun da nake gani na miye ne? Sai sun ce, ai alalahamin, wato an hura su ne akan dahuwan nama. Ya ce, ayu lahamin, wani irin nama? Sai suka ce mishi, naman jaki na gida. Annabi ya ce, ku zubar da wannan naman, sannan ku karya tukanen, ku hoffasa tukanen da kuka dafa naman da su. Sai wani mai neman rangwame, yana mai rangwame ya ce, ya Rasulallahi, mu zubar zai yiwu mu zubar ya zama wanke tukanen, ba sai mun faffasa su mu yi maka mu ɓarna ba? Annabi ya ce, eh, to ku zubar da naman, amma kuma tukanen sai ku wanke, ba sai kun kwashe ba. Ai, muku wanga rangwame. To Abdullahi ɗan Abbas yake bai san dalilin da ya sa manzon Allah ya hana musu jin naman jakin ba. Yake ta yiwu jakunan wurin suna cin ƙazanta ne, ko kuma ya zamanta jakunan na mutane ne ba halal ne su ci ba. Yace domin ku alqur'ani mai girma ya zo da dabbobin da aka hana ci bai zo da ambaton jaki ba. Bai zo da ambaton jaki ba. Akwai nama alade ko? Akwai jini mai farara. Akwai abin nan dabbar da an ka yanka domin wani Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
حكما أشكن وتأيى أسوأتي اللهم لو كنت تكتيك قل لا أجد فيما أوحي إليك
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا إثم فإن ربك غفور رحيم.
Allah ya saka maka da alkhairi kai ubangiji Allah rahma kai iya bakin naka kokare Allah madaukakin sarki yake cewa kul a faɗa musu ya Muhammad la akidu ban samu ba fima uhiya ilayya cikin abin da aka min wahayi duka wahayin da aka yi ma annabi wahayi kenan na Qur'ani da na sunna ko to ban samu ga muharraman ala qa'imin an yat'ama akan mai ci da ya ci ban samu wannan wahayin ba na hani ga cin wata dabba illa an takuna ne ko an yakuna illa an yakuna mai tacan sai in ta kasance motsi to wacce aya ta farko ta yi bayani akan motsi daban-daban akwai dabbar da ke gangarowa bisa dutse mutaraddiya ko ta gangaro bisa dutse ta faɗi ta mutu. Akwai wadda ya rukota ke sa ƙafo ta soke ta ta kashe ta. Akwai wadda ke shaƙewa ila igiyar da aka sa mata ta shaƙe ta har dabbar ta kai ga mutuwa. Ta dai kowace hanya dabbar ta mutu, in dai ba ta da rai ba a yanka ta yanka na shari'a ba. Aula hamakin zirin ko kuma nama alade, fa inna hore jisun domin nama alade kazamta ne. To kun ga abinda aka nama alade shi ne nama mai na kazamta, rejisun din nan ce wadda an kai fa inna hore jisun. Sai aka ba da misali da alade koro. Amma akwai dabbobi waɗanda su ma sun yi tarayya da alade wajen kasancewar namansu rijisun, namansu ƙazamta ne. Akwai dabbobi waɗanda a gurin Allah namansu ƙazamta ne. Amma sai aka ambaci naman alade kaɗai cikinsu, aka bar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane bayani na dabbobi waɗanda namansu yake daidai da naman alade wanda yake ƙazamta. Lokacin yaƙin Khaibar, Annabi ya tura a yi shela cewa naman jakunan gida haramun ne, fa inna huwa rijisun shima naman na jaki ƙazamta ne. An gane? Sannan akwai jallala, dabba mai cin ƙazamta. Dabbobi masu cin ƙazamta kun ga su ma namansu haram ne, saboda su ma namansu rijisun. Yana cikin al-musannaf na Abdulrazak As-Sam'ani cewa dole misali kamar kaji, idan ka sau kaji ko agwagi haka masu cin ƙazamta, ka aje su sai sun kwan uku ga hannunka, kana ba su abinci wanda yake lafiyayye, sa'annan ne za ka iya yanka su. Sai dai hadisin mawqufi ne. An fahimci wannan? Hadisin mawqufi ne. To kun ga akwai dabbobi waɗanda suke rijisun, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riskasuwa da alade. Auduman maskuhan ko jini mai kwarara, jini wanda yake yana zuba yana kwarara, shi ma haram ne. To Annabi ya kire wasu gaɓɓai daga cikin jikin ɗan adam a matsayin jini, saboda yawan ta'ammulin da suke da jini da kuma kamar su da taron jini. Su ne ƙoda da kuma anta. An fahimci wannan? Duk da yake hadisin ya zo a Bulughul Maram, hadisi wanda bai inganta ba, amma muna da ingantaccen shi, muna da wanda yake ya taka martaba hasan. Wal hasanu kas-sahihi fil ihtijaj, wajen kafa hujja hadisi hasan kamar hadisi sahihi yake. Don haka muka yi amfani da wannan ruwayar wadda ta zo ta halatta mana cin waɗannan abubuwan. Muna iya mu ci anta, muna iya mu ci ƙoda. Anta tana tu'ammali da jini ƙwarai da gaske. Malaman kimiyya suka ce tana da amfani sama ga 600 cikin jikin mutum. wanda mafi yawan amfanin nan ga jini yake. Tana ta ci suga da jini ko misali. Idan suga ta yi yawa ta wuce 90 milligram per 100 centimeter cube blood ila after heavy carbohydrate meal, ka ci abinci, ka ci rogo, ka ci dankali, ka sha hura, kuma ka fito ka iske abokinka ya fitar da abinci da gidan shi, ka bi shi an ci, an gama ka ɗora kunu. So suga nan na ta tafiya domin ga ilimin biology, idan aka ce suga ba ana nufin suga mai tsaki ba. Akwai nau'in abincin da ake kira suga. Wannan mai zaƙi ana kiranta simple sugar. Muna da monosaccharide da disaccharide. To akwai suga marar zaƙi, ita ce polysaccharide. Don shi ne mai ciwon suga sai a ce bai cin shinkafa ko? Sai ka riƙa mamaki, to ai shinkafa ba ta da zaƙi. Kaji an ce bai cin rogo. Rogo ai ba zaƙi gare ba ko? Kaji an ce bai shan fura, bai shan kunu, bai cin kaza. To wannan suga ce marar zaƙi. Ana kiranta complex sugar. Akwai starch, akwai glycogen da sauransu. Duka waɗannan sugogi ne. To idan ka ci waɗannan, jikinka zai ƙoƙari, iya ƙoƙari na ya ga cewa sugar nan ba ta zarce 90 ba. To ga shi ka ci ya kai 140, wani ma in ya ci har 80 yake kai. Saboda in ya zauna sai ya ji kamar bai iya tashi. To anta ita ke da aiki, ita ke da alhaki na ta rage yawan sugar. Za ta kwashe sugar da in ka ci shinkafa misali, ka ga starch ce. Cikin cikinka akwai wasu sinadarai da ake kira enzymes. Za su yi digesting na za su narkar da wannan shinkafar su maishe ta glucose. To glucose kuma zai shiga cikin jini. In ya wuce 90 akwai matsala. To sai an takata kwashe duk wanda yake sama ga 90 ta mayar da shi glycogen. Ta mayar da shi ya koma mai glycogen, abinda ake kira glycogenesis. Sai ta ɓoye cikin store ɗin da ke gare ta. Instant ya cika sugan ba ta dawo daidai ba, sauran gaɓɓai su ma suna nan suna nasu aiki. Don shi na cika da ta fara zufa ko? Jikinka zai kama ta kwasa sugan yana ta aiki da ita, yana ta banzatar da ita don dai ta komo daidai da ya kamata. Ita ko an tawa ke sanar da ita suga ta yi yawa, akwai wasu cells wanda ake kira beta cells of the islet of Langerhans. Suke samar da abin wani sinadari da ake kira insulin, shi kuma sai ya bata labari ya ce shiga ta yi ma bawan Allah nan yawa, ki rage mata yawa, sai ta yi wannan aikin. Don haka tana yawan aiki akan jini. haka ma tana aiki akan protein wanda cikin jini yake ko akwai jijiya anji zuwa kai connected din su da anta akwai hepatic portal vein ko hepatic portal vein wadda jijiya ce wadda take dauke da yawan suga kware da gaske to sa'annan koda ita kuma ita ke tace jini ta fitar da kazamta kamar yadda ka san gidanka idan ka bar shi babu shara babu mopin babu komai zai dauda ko ile yauce ya fara wari ga zarin fitsari ga wari ga ni idan idan baki suka shigo za ka ji gidan yayi ba dadi to kamar haka jinin ka yake gurbacewa duk inda wani abu da ba a so yake ana zuba shi cikin jini to ita kuma oda tana da wani abu da ake kira nephron wannan nephron zai tace jinin idan ya tace jinin zai kai shi cikin collecting duct da na a tara shi cikin urinary bladder cikin bladder mafitsara da nan sai kai fitsari in kai fitsari ruwan jininka sun rage yawa ko to shine kake ganin cewa jikinka ya buƙaci ka sha ruwa domin kai replace ruwan nan da kai fitsari da jininka ya shiga wani ɓangare cikin ƙwaƙwalwarka yanzu tana karanta ta ce wannan jinin an yi fitsari ruwa sun rage sai ka ji kana jin kishi kana son ka sha ruwa sai ka sha ruwa to kaga anta da koda manzo Allah ya kare su jini yace uhillat lana maitatani wa damani an halatta muna jinnai guda biyu da kuma uhillat da kuma musai guda biyu akwai musai wanda an halal sai dai ba kowane musai ba sai ce kifi da kuma fari ko? Da kunga ya amfani da kifi da fari amma ba yana nufin kifi da farin kurum ba yana nufin dangin kifi dabbobi masu zama cikin ruwa aquatic animals da fari su kuma su ne insect kwari wayanda yake ba su ɗauke da cuta domin kwari akwai masu ɗauke da cuta ko? Yanzu idan aka auna kyankyasu aka ga babu wata cuta cikin shi aro ne ko ya mutu kana iya kaci saboda yana da hukunci na kwari an fahimta aro ne daidai yake da fari daidai yake da shinge da sauran duka kwari waɗanda suke insect kyankyaso kun ga ya ma fi ka tsafta kamar yadda na taɓa faɗi kuma malaman kimiyya suna kiran shi da suna periplaneta americana kun ga ɗan amerika ne ko? Periplaneta americana so kun ga in an bincika an ga bai da ƙwayoyin cuta ciki bai cutarwa sai ka sa maka dambu na keke so ka ci ba laifi haka ma dabbobin ruwa suna representing kifi. Duk wata dabba ta ruwa tana iya kaci namanta. Dabbobin ruwa naman su halal ne. Inda ya kasance cikin ruwa suke rayuwa. Banda dabba wanda take rayuwa akan tudu. Sai kaddara ta kai ta cikin ruwa ta fada ta mutu. Ko ita wannan bata daga cikin dabbobin ruwa. وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْهِلُّ مَيْتَتُهُ وَكُمَا تَرْوَى الْهِلُّ مَيْتَتُهُ ابن حجر يزود الْهِلُّ مَيْتَتُهُ دُدَّيْكِ يَاكِ ابن أبي شيبة يرويت وشكو فما ابن أبي شيبة وَالْهِلُّ يَرُوَيْتُ نَا ابن حجر يَتَنْسَى مُكُسْكُلِينِ To kaga dabba wadda take ruwa ne gidanta. Ruwa ne gidanta nan take rayuwa. Idan ta mutu kamar kifi din ba a da buƙatar sai an yanka. An gane wannan? Sa'anna a ci. Amma idan dabba ta kasance fadawa ta yi ba a ci. Sannan mun yi bayanin su maciji ko? Ba a cin maciji. Na ga da daman mutane suna cin maciji. Maciji ba a ci. Annabi ya ce, "Uktul aswadaini walau fi salati." Sannan ya ce, "Kamsatun yake fuwaisaka." Dabbobi guda biyar fasikai ne daga ciki har da maciji. To duka dabbobin da suka shiga ciki wannan jerin biyar ɗin dabbobi haram ne. Abu fiskan uhilla li ghayrillah ko kuma wadda dabba sai aka kira ta fiskan. Uhilla wadda aka kururu da wani suna wanda ba suna Allah ba wajen yankanta. Yanzu a kada dabbar a ambaci sunan gunki sai a yanka. An gane? To idan ka san da haka ba za ka ci ba. Sai dai kuma yankan ahalul kitabi shi halal ne gare mu. Yankan ahalul kitabi halal ne gare mu. Akwai wata mata wadda ta yanka dabba ta kawo mu annabi, kuma ahalul kitabi ce. Annabi ya ɗauka ya ci, ashe ta sa guba cikin naman. Wani sahabi wanda ake kira Bashir yana cin naman yana faɗuwa ya mutu. Sai annabi ya ce, "Wallahi ina ɗauko naman nan in sa shi ga baki sai nama yake mini fiye sammu." "Ya Rasulullahi kada ka ce cikina akwai guba." Ta ce, "Ta yi ne domin in manzo ne ta san ba zai mai komai ba, in ko ba manzo ba ne ya mutu a huta." Annabi ya ci naman ko bai mishi komai ba. Ina fatar an fahimci wannan. To akwai dai karatu game da dabbobin da ake cin namansu. To Abdullahi ɗan Abbas ya ce bai ja ambaci jaki cikin nan ba. To annabi ya riga ya yi yasi ne da mi da alade ko? Alade fa innahu rijsun. Shi ma cikin Sahihul Bukhari, Kitabul Magazi, babu Ghazwatul Khaybar. In ka duba za ka ga manzo Allah ya aika muna da hadisi Ali, muna da hadisin Jabir bin Abdullahi, ya aika ya ce a daina cin naman jakuna a zubar da shi, fa innahu rijisun, shi ma kamar na alade azamta ne. Naman jallala kuma dabba mai cin kazamta ba sai an faɗa maka ba ko? Shi ma kazamta ne. Ina fatan an fahimci wannan. Don haka kusan dukkanin matsaloli na musulunci idan ka ɗauko za ka ga saɓani. Idan kana son ka fita daga cikin zurfin saɓanin, to ka lalaba ni annabi ya ce. Sallallahu alaihi wa sallam. Malam wani ya ce kaza, malam wani ya ce kaza, malam wani ya ce kaza. Duka waɗannan malaman ya musu roƙo Allah ya musu rahama. Sannan annabi ya ce kaza. To kana gama daraja su da daraja annabi. Kana gama girman su da girman annabi. Annabi fa ma yantiqu anil hawa.
Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu shadidul quwa. Dhu mirratin fastawa.
Ya ya larama. Cewa wa ma yantiqu anil hawa, annabi bai magana ta saurayi. Duk abin da ka ji ya fito daga baki annabi ba saurayi ba ne. In huwa illa wahayin yuha. Bai zamo ba face wahayi wanda aka yi mishi. An yi mishi wahayi na Ƙur'ani kuma an yi mishi wahayi na sunna. Suna da bambancin yadda wahayin ke zo mishi. Na Ƙur'ani ga yadda yake zuwa, na sunna ga kuma yadda yake zuwa. Malamai sun tattauna matsalan, sun tsawaita wajen tattauna ta. Don haka za ka tarar da wannan. So bisa ga wannan, ni a iya abinda na tafi a kai, ina ci abinci sai na ji kira, to ba zan zubar da na bakina ba. Kuma na cikin wannan akushin ba za a aje shi ba. Zan ci gaba da ci abincina har sai na kammala ci abincina kaf, sa'annan sai in dakata. Kuma in ci gaba da azumina, kuma ni a gare ni azumina na nan. Amma ba mamaki wani malami yana da wata fatawa, to ban ce ka zage shi ba, ban ce ka kyamace shi ba, ban ce ka yi fada da shi ba. Shi iya fahimta ce kenan. Sahabbai ma sun yi saɓani a cikin al'amura daban-daban ko? Su da mun san da cewa sun fi mu ilimi, sun fi mu taƙawa, sun fi mu komai, amma kuma sun yi saɓani cikin matsaloli. Don haka dole na mu ma mu yi saɓani. Amma dai Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu, in mun yi saɓani mu mayar da shi zuwa ga Alƙur'ani da kuma sunna. An gane? Don haka sunna ta karantar da kana iya ka ci gaba da cin abincinka. Ina fatar an fahimci wannan tambayar. To da yake tambayar ta ci lokaci, ba za mu yi tambaya ta biyu ba. Za mu ci gaba da karatunmu ne. Aya ta 174 a cikin suratul Baqara. Allah ramma sai ka sake karanta mun ayar innal ladina yaktumuna ma anzalallah.
Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Allah madaukakin sarki yake bayyana ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na malaman Yahudu. Suna da ɗabi'a ta ɓoye gaskiya domin daɗaɗa ma wasu ko kuma domin su samu wani abu na duniya. Shine yake nan ladina yaktumuna ma anzalallah, waɗannan da suke ɓoyewar abin da Allah ya saukar. Ga hukunci cikin littafin Allah ya tabbatu ga shi ƙarara, shi ne minal kitabi ko? Allah ya saukar da hukuncin cikin littafi. To sai su ɓoye wannan hukuncin, saboda gama gari ba su iya karanta littafin su fassara. Ba su yi zurfin karatu ba, balle su iya fitar ma kansu da hukunci. Don haka sai ya kasance yana jawo ayoyin Allah, yana fassara su bisa ga son rai. Don me? Liyastaru bihi samanan kalilan ko? A cikin wata aya. Wa amanan wa yastaruna bihi samanan kalilan. Kuma suna cin wata 'yan dukiya ƙalilan, wasu 'yan kaya na duniya 'yan ƙalilan, domin duniyar ma a ƙallu minal ƙalil. Ba ta kai ma ƙalilan ba, duniyar ga baki ɗaya. To a nan, 'yan uwa musulmi, ana magana ne a kan malaman Yahudu. To kowane malami ya shigo, malamin musulunci idan ya kasance yana karanta aya yana dibilwa, ya ja ya buga nan ya buga can ya buga nan domin ya kare ubangidanshi ko kuma domin ya kare wani abu wanda yake ra'ayin shi, don gudun in ya faɗi gaskiya masu sauraron shi za su daina bashi abin da suka saba bashi. An gane? Akwai malamin da na san wani ɗan kasuwa, duk zai tafiya sai ya bashi kuɗi domin malamin nan ya bashi tsari, sannan ya bashi sa'a. Duk zai tafiya sai ya kawo waɗannan kuɗin. Ran da ba su cika ba a ce to in ka dawo sai ka cika. Idan aka ɗauki lokaci kuma kayayyaki farashin kayayyaki ya hauhawa, shi ma farashin wannan kuɗin zai ƙaru. Sai ya faɗa mishi to yanzu sun tashi daga 50,000 sun koma 70,000 ko 80,000 ko 100,000. An fahimci wannan? Sannan akwai waɗanda ga rashin gaskiya ƙarara, amma saboda ubangidansu ne yake yi, sai su jawo wasu ayoyi su yi musu kalmadare, su yi wasa da hankulan jahilai, su faɗi wani abu wanda yake saɓanin abin da Allah yake karantarwa. Su ma waɗannan malaman duka Allah madaukakin sarki ya gane su tare da malaman Yahudu dabi'ar su guda. Wasu ma rubutu suke yi ko? Su rubuta littafi domin kariyar wani abu wanda yake ba na gaskiya ba. Su riƙe kalmatare su shiga nan su fita can su shiga nan su fita can don dai su ga cewa sun tabbatar da wannan abin. Domin me? Domin ya yi ma wasu iyayen gidansu daɗi su ɗauki wani abu su ba su. Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura ta Baqara yake fawailul lillazina yaktubuna alkitaba.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
الله مدركين تركي يكتبوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بني دكما كلمة عذابا ta bata akan waɗannan da suke rubuta littattafai da hannayensu ra'ayoyinsu ne tawilinsu ne suke yi domin su halatta wani abu ko su haramta wani abu yadda zai yi ma ubangidansu ko jama'arsu daɗi liyashtaru bihi samanan qalilan domin su sai wasu 'yan kuɗi su samu wasu 'yan kuɗi 'yan ƙalilan domin ko biliya aka ba ka kuɗi ne 'yan ƙalilan in ka kwatanta su da ma'in dallahi tattalin da Allah ya yi ma 'yan aljanna in ka kwatanta za ka ga komai za a ba ka wannan abin ƙalilan ne. Lokacin da Sa'ad bin Mu'adh ya yi wafati annabi ya waiwayo ya bibi sahabbai shi bayan an turbe Sa'adu ya ce wallahi an gwada mini ɗan handkerchief wanda Sa'adu ke goge zufa ya goggoge jikin shi da shi ya ce na ga handkerchief ɗin in an mai kuɗi ya fi duniya da abin da ke cikin ta tsada. So kun ga ashe duniya da abin da ke cikinta ba komai ba ne. Wata rana annabi ya gangaro daga hayi na garin Madina yana gangarowa zuwa kasuwa sai ya cimma wata wani jibji inda ake tara shara sai ya ga wani ɗan akuya matacce gashi dai ɗan ɗa gashi matacce mai ƙananan kunnuwa wanda ke nuna bai da asali ko yana raye ka kai shi kasuwa sayarwa za ka dawo da shi gida ba wanda ya taya. Sai annabi ya miƙa hannun shi ya ɗauko wannan ɗan akuyan ya ɗaga shi sama haka ya ce wake saye da dinari ɗaya. Sahabbai wannan ya kalli wancan wancan ya kalli wancan suka ce ya Rasulallahi wannan ɗan akuyar mara asali ko yana raye ni muka da shi balle gashi ya zama musai ya ce wallahi to ya fi duniya da daraja a gurin Allah. Wailun lahum mimma katabat aydihim Allah ya ce boni ya tabbata gare su kalmar azaba ta tabbata gare su ga abinda hannayensu suka rubuta. Fawailun lahum mimma yaksubun kuma kalmar azaba da boni sun tabbata gare su ga abinda suka sana'anta duk abinda suka samu cikin wannan bidirwar da suka yi na ƙoƙarin canja gaskiya zuwa ƙarya duk abin da aka ba su to bone ne ake ba su ranar tashin kiyama zai kasance musu wuta to shine Allah yake ulaika wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara yace waɗannan malaman babu abinda suke ci a cikin cikunan su face wuta wuta ce suke ci cikin cikunan su domin yayin kiyama Allah madaukakin sarki zai kona su a matsayin sai mishi ƙarya wane ne mafi zalunci bisa ga wanda ya ma Allah ƙarya to Allah madaukakin sarki zai jefa su cikin wuta sai fa malamai waɗanda suke mujtahidai sun yi ijtihadi sai kuskure ba da gangan ba su kam sun yi rubutu sai kuskure ba da gangan ba Allah bai kama su in ka samu littafin raf'ul malam za ka gani kuma annabi ya ce suna da lada linki ɗaya idan mujtahidi ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da linkin lada ɗaya idan ya yi daidai yana da linki biyu na lada an gane to amma dai da gangan don daɗaɗa mune rai ya ji daɗi ka san gaskiya amma kaƙi gaskiyar ka ɗauki ƙarya to lallai babu abin da kake ci a cikin cikinka kai malamin face wuta ranar tashin kiyama za a jefa su cikin wuta a ba su abin totan nan da muka yi bayani kwanakin baya ko? So shajaratu zaqqum a ba su bare la yusminu wa la yughni min ju' a ba su hamima wa ghassaqa ko? Da makamantansu su ne abin totansu sannan cikinsu yana nan ya ruru da wuta hanjina nan suna ta ƙonewa suna ta tafarfasa sannan da wuta ba irin ta duniya ba wutar duniya mun san ba ta yi zafin rana ba ko? Kowa ya san ba ta yi zafin rana ba combustion ne combustion reaction ne oxygen ne ke reaction da carbon ya samar da wannan wutar ita kuma rana nuclear reaction ce hydrogen da hydrogen ne ke haɗuwa su ba da alpha particles plus tremendous amount of energy wannan idan ka samu jimtse guda na makamashin rana jimtse guda haka na makamashin rana zafin wutar da yake samarwa ya fi zafin wutar da itace trela 100 ke samarwa to balle rana ta lunka duniyar mu girma linkin balinkin yanzu idan aka hasa ina ne za a hasa wuta cikin garin nan bayan gari komai girman wutar nan a ce nan kana jin zafin ta to amma tsakanin mu da rana akwai tafiyar kilomita miliyan 148 amma kuma gashi muna jin zafin ta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama kuma waɗannan malaman Allah bai musu magana yayin kiyama Allah bai musu magana wala yuzakkihim kun sannan bai tsalkake su duk laifin da suka yi Allah bai gafarta musu bai tsalkake su zai kama su da ayyukansu kurakuransu Allah zai kama su da kurakuransu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mai shiga aljanna face da rahama Allah aikin ka bai isa ya saka aljanna ba aka ce haka ya rasulullahi yace hanni to su Allah ba zai ba su wannan rahama ba azaba wanda take alimu mai radadi Allah zai musu nau'o'in azaba daban-daban a cikin wuta akwai wanda mai an wuta za su kewaye suna kallo ko an fitar da hanjin shi da tumbin shi an zanzalo su waje an aji suna zagayensu kamar doki alewa suna zagayensu mutane su rike oh ba malam wane bane wanda kullu yana masallaci yana karantarwa ashe malam wane ya gane wata bakar ta halta yana karantar da ƙarya domin ya samu dukiya yana karantar da ƙarya domin ya samu kuɗi kun ga kenan ko malamai akwai ƙalubale a kansu ko dole ne malami ya faɗi gaskiya ulil haqqa walau kana murran annabi yake ka faɗi gaskiya ko da ta kasance mai ɗaci duk yadda mutum zai yi ɗacin ta ya jiya duk yadda ran shi zai ɓaci ya ɓaci ya fi gobe kiyama kai naka ya ɓaci sa'annan a wani hadisin yake kulil haqqa walau kana alaika ka faɗi gaskiya ko da ta kasance a kan kanka idan laifi ne ka aikata ka faɗi ka ce kai laifi hadisin nan dogo wanda na karanta muna lokacin da wafati ya kusanto mu annabi sallallahu alaihi wasallam sadda ya kira fadalu ɗan Abbas ya ce aza shi bisa mimbari ai kun ga wani mutum ya zo manzon Allah ya ce ina mai kuma wata magana ya daga hannu manzon Allah ya ce menene matsalanka ya ce ya rasulullahi ni munafiki ne sai Umar ya dube shi ya ce kash ka kunyatar da kanka ka tozartar da kanka sai manzon Allah ya ce tozarcin duniya ya fi sauki bisa ga tozarcin lahira ya tozarta nan duniya ya aminta ya tozarta duniya ya fiya ya aminta da tozartar lahira sai annabi ya mishi addu'a ya ce ya Allah ka cire mishi munafiki a cikin zuciyar shi nan take Allah maɗaukakin sarki ya cire mishi munafiki sai ga shi cikin manya-manyan musulmi don haka Bahaushe ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka ja maka sabiya don haka duk abin da ke cikin littafi in za ka faɗi ka faɗe shi kada ka ɓoye je na ba mu misalin malamin da ubangidan shi wanda ya gina masallacin da yake kofa gidan mashayan giya ne kowa ya sani don haka da an kawo tafsiri ayar giya an ga cewa alhamru zai fassara sai ce da alhamru bai faɗi ko bai dogon bayani sai wuce an fahimci wannan to wannan kuskure ne ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da yake ana gwada mini lokaci tun da su to ana gwada mini lokaci tun da su insha Allah yau anan za mu kwana sai gobe za mu dora daga inda muka kwana yau ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin biranenmu, da ƙauyukanmu, da unguwanninmu, da gidajenmu, da marayukanmu. Mutanen da suke gabacin Sokoto kamar sabon birni da Isa da Gwaranyo da Raba, ina musu addu'a khususan Ubangiji Allah ya kawo musu zaman lafiya. Allah ya kawo musu aminci. Da ma waɗanda suke tangaza da gudu, waɗanda suke fama da lakurako, da waɗanda suke tureta, da waɗanda suke filami da binji, da waɗanda suke kebe, da waɗanda suke cikin ƙauyukan Gwadabawa, su ma akan kai musu hari sosai. To duka Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su aminci, kuma Allah ya ba su arziki da wadata, waɗanda ba su ƙarewa, waɗanda za su zama sanadiyyar shiga su aljanna. Mutanen Zamfara, mutanen Katsina, mutanen Kaduna, mutanen Kebbi, mutanen Niger, da mutanen Kano, su ma Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin.
Allah ya ba su aminci.
Amin.
Allah ya amintar da su.
Amin.
Allah ya amintar da su.
Amin.
Allah ya sa koka zan su kada a koma kashewa.
Amin.
Sa'annan waɗanda suke gabashin Najeriya a arewa, Borno Yobe da sauransu, su ma muna musu roƙon Allah ya tsare su.
Amin.
Allah ya tsare su daga sharrin Boko Haram, ISWAP da sauransu.
Amin.
Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri.
Amin.
Dukkanin alkhairi ya Allah ka tattara shi ka ba mu.
Amin.
Ya Allah ka ba mu albarka da alkhairinka.
Amin.
Mamatan mu kuma ka gafarta musu.
Amin.
Masu lafiya cikin mu kuma ka ba su ƙarshe na ƙwarai.
Amin.
Ya Allah ka tayar da mu da iyayenmu,
amin,
da ƴaƴanmu,
amin,
da matanmu,
amin,
da makwabtanmu,
amin,
da abokaninmu,
amin,
da sauran danginmu cikin aljanna firdausi.
Amin.
Allah ka ba mu makwabtaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Amin.
Rabbana atina fid dunya hasana,
amin,
wa fil akhirati hasana,
amin,
wa qina azaban nar,
amin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana,
amin,
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab,
amin.
Alhamdulillahi rabbil alamin,
amin,
arrahmanir rahim,
amin,
maliki yawmiddin,
amin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
amin,
ihdinas siratal mustaqim,
amin,
siratal ladzina an'amta 'alayhim,
amin,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب